إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا أولا مسلا شمي البركة مسلا شنغ اللقى لكينا شكينغ رمبوشي أجهر بوشي a wannan yammaci mai albarka na ranar Juma'a, yau 10 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433, wanda kuma ya zo daidai da 19 ga watan 7 miladiya ta 2013, a wannan majalisi mai albarka da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul nahli. Kamar yadda muka saba, kafin karanta ayoyin da zamu fassara a wannan zama, zamu karanta kadan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu. Wanda yana cewa assalamu alaikum, malam naga mafi yawancin manyan malamai da suka gabata na sunna suna kokarin neman ilimin fiqhu, to ina so a ƙara yi mana bayani dangane da muhimmancin fiqhu, sannan a ƙara kwadaitar da juna akan ilimin, saboda mafiya yawancin ƴan uwa ba su da ilimin fiqhu. Wato wannan faɗakarwa ko tunatarwa da yake buƙatar mu sake yi wa juna. Kamar yadda ya faɗa, ilimin fiqhu wani abu ne mai muhimmanci, mai muhimmanci ga rayuwar musulmi duka, ba wai ga malami kadai ba, wanda ma ba malami ba ana buƙatar sa ya san addininsa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, kamar yadda yazo a cikin hadisin Muawiya da Imam al-Bukhari, ya ruwaito yana cewa man arada Allah bihi khairan yufaqqihu fi din, wanda da Allah ya nufi alkhairi tare da shi sai ya bashi fahimtar addini, ya fahimci addini ta fuskar aqida, ya fahimci addini ta fuskar ibada, ta fuskar mu'amala, ya fahimci addini ta fuskoki daban-daban. Wannan shine wanda Allah ta'ala ya nufi alkhairi tare da shi. Shine Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake nuna mana muhimmancin mu san addinin mu. A tsotsuwa ta farko wanda ita ce madogara ta sanin addini, sune littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama. Bai da zai ka san addini ba ta hanyar Qur'ani da sunna ba, sannan kuma tare da fahimtar magabata na farko, tare da fahimtar as-salafus salih, magabata nagari sune malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautayi har zuwa tashin kiyama. Saboda haka wannan ita ce hanyar fahimtar addini, ka san abinda Allah ya saukar, ka san bayanin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wa alqur'ani, ka san kuma fahimtar da sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'ina, waɗannan alqarnoni guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallama yace khairul qurun khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Saboda haka duk inda musulmi yake yana shiryuwa ne da fahimtar sa ta hanyar karatun alqur'ani da sunna, da kuma haskakuwa da fahimtar magabata na kwarai. Wanda duk inda musulmi na kwarai yake, haka yake. Saboda haka wajibi ne akan kowane musulmi ya tashi ya ga cewa ya san addininsa, ya fara daga al-fiqhul akbar, mafi girman fiqhu shine sanin aqida, shine al-fiqhul akbar, fiqhun da ya fi kowane girma, shine wanda idan babu shi to addinin ma gaba daya babu shi, duk ibadar da zaka yi ba ta samu gindin zama ba, har zuwa sanin hukunce-hukuncen ibada. Abinda malaman fiqh suke cewa fiqh shine kamar yanda suke ta'rifin sa cewa ma'rifatul ahkam al-amaliyya bi adillatiha at-tafsiliyya shine mutun ya san hukunci hukunci waɗanda suka shafi aikace aikacen ibada tare da dalilan su daki-daki wato ya san hukunci tare da dalilin sa wannan shine abinda malamai suke kira fiqh ka san abu kaza ga hukuncin sa menene dalilin hukuncin ga aya ko ga hadisi kamar ka san cewa sallah wajibi ne zakka wajibi ce menene hukuncin menene dalilin wajibcin sallah da zakka fadar Allah aqimus salata wa atuz zakka ko ka san cewa azumin watan ramadan farilla ne menene dalilin zamantowar sa farilla faman shahida minkum ash-shahr falyasum to irin wannan shi ake cewa fiqh shine tarifin da malamai suka yi wa fiqh ka san hukunce-hukunce tare da dalilansu daki-daki min adillatiha at-tafsiliyya daki-daki malamin da ya haddace hukunce-hukunce amma bai san dalilansu ba wannan ka'ida ba a ce masa faqihi ba a ce masa malamin fiqh wannan daidai yake da sauran gabagarin jama'a waɗanda za su tambaya mai hukuncin kaza a ce musu kaza kawai shikenan shi yasa malami in yana so ya zama faqihi to dole ne ya nemi sanin dalilai na abubuwan da yake faɗa dalilan kuma su ne alqur'ani da sunna wal ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bit tabwih Allah ya ce annabi ya ce sahabbai ga abinda suka yi ga abinda suka faɗa wannan shine ilimi don haka mu a tafiyar mu ta sunna muna wajabta wa kanmu dole ne aya da hadisi bai kamata mu yi musu fahimta mu kadai ba tare da muna da wani magabaci da yayi wannan fahimta ba in kai fahimtar da ka zama bara gurbi sauran magabata duka sun saba maka a fahimtar ka to wannan fahimtar ta ka bata da kyau dole ka sake ta shi yasa malaman sunna magabata suka yadda cewa dukkanin limaman nan guda hudu na shari'a da ma waɗanda ba sa cikin su waɗanda ba cika ambatan su ba dukkanin su suna kan tafarki ne madaidaici Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad da waɗanda ma ba a cika fadar su ba kamar Al-Auza'i kamar Al-Layth Ibn Sa'd kamar Ishaq Ibn Rahuya kamar sunan Imam Al-Bukhari Muslim Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah sauran malamai waɗanda suka gabace mu suka yi aiki ga addinin musulunci dukkaninsu akan shari'a suke saboda haka dukkaninsu kuma ana haskakuwa da fahimtar su ba ma takaita a fahimtar mu akan mutum guda ɗaya kawai mu ce sai abinda mutum guda ɗaya ya faɗa shine daidai abinda sauran malamai suka faɗa duk ba daidai bane ko kuma a'a mu za mu bauta wa Allah ne da fahimtar wani mutum guda ɗaya kawai wanda ake cewa ana bauta Allah da maganarsa shi kadai shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ko waye ne shi to za a iya daukan maganarsa za a iya barin wata kamar yadda shi kansa Imam Malik ya faɗa to haka wannan shi ne fahimtar mu kuma wajibi ne akan kowane mai karantarwa ya kasance abinda yake karantarwa din nan yana haskakuwa da bayanin da malamai suka yi idan hadisi ne akwai littattafan da aka yi sharhi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan birjik saboda kowane hadisi zai dauko to yayi kokari ya haskaka da abin da suka faɗa idan tafsiri ne akwai littattafan Qur'ani ne akwai littattafan tafsiri suna nan da yawa zaka iya samun tafsiri wanda mai marubucin sa ba Maliki ne ko ka samu ba Shafi'i ne ko ba samu ba Hanbali ne ko ka samu dan Hanafiya ne saboda ka ba ruwanka da bambance tsakanin wannan da wannan dukkaninsu malamai ne kuma kowanensu yana yin daidai kuma zai iya kuskure amma daidai ɗinsu ya fi kuskurensu yawa daidai ɗin da suka yi ya fi kuskurensu yawa kuskuren nasu abu ne da ba zai wuce aƙida ya shi ba saboda wannan ita ce fahimtar mu dangane da abin da ake cewa fiqh amma wanda zai fahimci cewa fiqh ana nufin abin da kawai yake cikin muhtasar ko cikin mudawwana ko cikin risala shi kadai ne fiqh abinda ya fita daga wannan waɗannan littattafai ba sunan shi fiqh ba to wannan kuma gurguwar fahimta ce wadda tun kafuwar musulunci har zuwa yau in ba waɗanda suke karkatattu ba wanda ya irin wannan fahimtar fahimta shine fiqh ɗin yana da faɗi ya wuce waɗannan dan su kansu waɗannan littattafai kace muhtasar kace risala in kace waɗannan suna daga cikin littattafan da wajibi ne a karanta kuma a fahimci abin da suka yi aiki da su amma ba su kadai bane akwai kuma wasu littattafan da suka riga yesu wanda su ma a ciki suka tsatsabo saboda haka shi malami yana fada da binciken sa ya shiga nan wannan shine fahimtar mu kuma duk inda ahlus sunna suke a duniya akan wannan suke sai wannan kuma da yake cewa ita sujudut tilawa ta alqur'ani shin wajibi ce ko kuma mustahabbi sannan dole ne sai mutum yana da alwala sai mutum yana da alwala sannan sai ya fuskanci alqibla zai sujjada na farko sujudu tilawa ba wajibi bace mustahabbi ne ba wajibi bane sujudu tilawa in ka karanta ayat da ake mata sujjada mustahabbi ne kai sujjada wato an so kai sujjada in kai kana da lada doriya akan wanda bai yi ba amma da za a ce baka yi ba baka yi laifi ba hadisi ya tabbata na Zaid ibn Thabit yake cewa na karanta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam suratul najmi amma bai yi sujjada ba kada cewa akwai sujjada a cikin karshenta amma bai sujjada ba dan a nuna maka cewa yin sujjada din ba wajibi bane sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya karanta ayar sujjada ranar juma'a ya yi sujjada mutane suka yi sujjada wata juma'ar da yazo ya karanta ayar sujjada sai ya ki yace kuma nayi haka ne dan ku fahimci cewa sujjadar ba wajibi bace rafe sujjadar ba wajibi bace haka nan samun mutum da alwala yayin sujjada din shi ba wajibi bane sai kana da alwala domin ba sallah bace sallah ita ce aka ce kada kai ta sai kana da alwala ko kana da taimama idan babu abin yin alwala amma banda sujudu tilawa shi yasa Bukhari al-Imam al-Bukhari cikin littafin sai kawo cewa Abdullahi dan Umar ya kasance yana yin sujudu tilawa ba tare da alwala ba Abdullahi dan Umar yana sujjada tilawa ba tare da alwala ba kuma hadisin da jiya mun yi ishara zuwa gare shi cikin karatunmu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najmi musulmin da suke gurin suka fadi suke sujjada da mushrikan ma da suke gurin kaga anan zai wahala a ce duk wani musulmi da yazo gurin nan da alwalar sa yazo sannan ba mu ji daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su cewa cikin ku waye yake da alwala ba waye ba shi da alwala ko ya ce da su ku yi alwala yayin da za ku yi sujudu tilawa dukkan hadisan da suka zo a kan sujudu tilawa babu hadisi ɗaya tak da aka yi bayanin cewa ba a yin sujudu tilawa sai da alwala saboda haka bata zama wajibi ba kuma fuskantar alƙibla shi ma bai zama wajibi ba kana iya fuskantar alƙibla ko kuma kai in alƙiblar daman kake fuskanta ko kuma kai inda duk ya samu lokacin da suke tsaye gama Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu suka faɗi suka yi sujjada sun yi da'ira sun kewaye suna sauraro saboda haka kowa zai sujjada a inda yake fuskanta saboda haka ba wajibi bane shi ma fuskantar alqibla din wanda yake magana akan tahiyatul masjid ke cewa idan mutum yana zaune a cikin masallaci sai aka kirawo shi a waya sai ya fita wato ya fita daga cikin masallaci ko ba harabar masallaci don ya ansa wayar yayin da ya dawo cikin masallaci tilas sai ya sake tahiyatul masjid na'am in har ya fita ya shigo to sake yin tahiyatul masjid wannan shine abin da ya kamata tunda ya riga ya fita ya kuma dawowa to zai kuma yi wannan kuma yake cewa wato mutum ne yake cin karo da masu irin sunansa a gurin aiki wato sunayensu sukan yi kama da wasu da yawa a cikin a gurin aikinsu to shine yake tambayar cewa zai iya ƙara sunan mahaifiyarsa a gaba a'a ba haka aka ce ba za ka ƙara sunan kakanka ko ba ka da kaka zai mahaifinka san mahaifinka to lallai mahaifinka yana da mahaifi shi ma mahaifin mahaifinka yana da mahaifi wato mahaifinka shi ma yana da kaka kana da kaka mahaifinka yana da kaka saboda haka idan sunanka Muhammad Umar to kana ga kuma akwai Muhammad Umar da yawa a gurin aikin ku sai ka kara sunan kakanka Muhammad Umar Musa ko Muhammad Umar Abdullahi yadda dai zaka iya bambanta da wani in aka ce ka hada suna uku da naka da na babanka da na kakanka ko kuma wani lakabi in kana da wani lakabi da aka san ka shahara da shi amma kada ka kira sunanka da wato da na mahaifinka shi ko mahaifinka ka kira shi da mahaifiyarka maimakon shi ka kira shi da babansa sai ka kara sunan mahaifinka mahaifiyarka a gaban sunansa sai ya zama kamar ita ce kuma mahaifiyarsa wanda wannan ba daidai bane don haka ba haka zaka yi ba hanyoyin mafita suna nan da yawa ba ko ka kara sunan kakanka ko ka kara sunan garinku ko unguwarku mutum da yayi sallar jam'i ba yayi sallar magriba a masallacin da ba su hada jam'i ba saboda tasowar hadari to shine yake cewa ya fita kenan kafin ya karasa gida sai ya ga wasu masallacin suna hadawa zai iya shiga ciki a hada da shi na'am zai shiga ciki yayi sallar ba wai sharadi bane sai ya kasance a bayan liman daya ta yi ya zama wannan limamin ya ce shi ba zai yi ba na'ibinsa ya ce to ni ku zo in hade muku kenan sai ya haɗe musu shi kenan kuma sallar ta yi ko kamar yadda shi ya ce wannan masallacin gaba ba a yi amma ya fita kafin ya karasa gida ga wasu suna yi sai kenan sai ya shiga cikinsu ya yi ba sharaɗi ba ne limamin da ya yi magarba da kai shi ne dole zai isha inda kai sai wanda ya tambaye cewa shin akwai hadisin ne da ya nuna cewa za a iya haɗa jam'in sallah saboda ruwan sama na'am akwai hadisin Abdullahi dan Abbas da yake cikin sahih Muslim wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada sallar magriba da isha'i yace azhar da asar da magriba da isha'i yace min ghairi khawfin wala matar ba tare da wani tsoro ba a zaman gida ne a Madina ne ba tare da tsoro ba tare da ruwan sama ba da yace wala matar ya nuna kenan ana hadawa sun saba to amma anan gashi Annabi ya hada ba tare da ruwan sama din ba kaga kalmar matar anan inda ba a hadawa ba zai ma fade ta ba kuma duk malamai sun haɗu a kan cewa idan mutum akwai tsoro ko akwai ruwan sama ko akwai iska mai tsanani wato guguwa ko akwai tsananin sanyi ko tsananin duhu duk wannan dalilai ne da zai sa a haɗa salloli a lokacin guda a haɗa maghrib da isha'i wannan yana daga cikin abin da malamai da suka yi bayani saboda ƙarshen hadisin an tambayi Abdullahi dan Abbas me kake zaton yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka sai ya ce arada Allah ya harrija ummatahu yayi haka ne domin kada ya jefa al'ummarsa cikin matsuwa cikin takuruwa sai muka fahimci cewa ashe duk abinda zai zama haraji akwai takuruwa a ciki to zai iya ja a hada salloli guda biyu in dai har akwai haraji wajen kowace sallah a yi ta ita kadai to sai a hadi kamar matar da take istihada take jinin larura ba jinin haila ba jini na larura yana yawan zuwa mata saboda haka a lokacin sanyi kuma duk sallah sai ta sake alwala to an ba ta damar ta iya hada sallah a zahar da al'asar ko magriba da isha'i saboda in aka bace kowace sallah sai ta yi alwala to anan akwai iqa'uha fil haraj an jefa ta cikin haraj shi kuma al haraj marfu'un an hadhihi al umma ita wannan al umma an Allah ya riga ya dauke mata dukkan abin da zai zama takura ce matsuwa ce damuwa ce Allah ya dauke wa ja'ala alaikum fid din min haraj babu takuruwa babu matsuwa a cikin addini akan ku sai tambayar sa ta karshe da yake cewa mutum da ya saki matar shi saki daya sannan ta yi idda ta gama sannan ya sake bada sadaki aka sake daura aure to shin wancan sakin da farko da ya rushe ne ko kuwa yana nan dai za a yi masa lissafi da shi yana nan za a lissafa da shi koda ta sake auren koda ta gama idda an sake daura aure to wannan sake daura auren ba a rushe wancan sakin na baya bane mutum da ya saki matarsa saki biyu sai ta je ta yi idda ta gama sai ya sake aurenta kaga da ba ya yi saki biyu sai ya sake aurenta kuma rigima ta sake hada su ya sake cewa ya sake ta sai kuma yake tunanin to ai da can ta gama idda sannan ya sake auro ta saboda haka waɗancan saki biyu sun rushe yanzu saki ɗaya ne tsakanin su a'a saki uku ne tsakanin ku da ita waɗannan biyun ma suna nan wannan ita ce ake kira mas'alatul hadd sayyidina Umar sayyidina Uthman duk haka suka hukunci duk da wannan fatawar suka bayar cewa sake aure ko kammala idda a sake aure baya rushe sakin da ya gabace shi ba ka bada mutane sai su ga wannan dabara ga mutai saki ba zan saki bin sai ya ce to kinga kinga yanzu saura dai bai rike saboda haka kawai zan kyale ki gaba idda sai in bada 10,000 sai a sake yin aure shikenan mun dawo fresh to wannan ba za ki ba ba magana mu dawo fresh dole sai an lissafa da waɗanda suka gabata Allah ya sa mu dace bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون
نعم الله تعالى يتي من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان من كفر بالله wanda duk ya kafircewa Allah min ba'di imanihi bayan imaninsa illa man ukriha sai dai fa wanda aka tilasta masa wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhalin zuciyarsa na nitsa da imani walakin amma man sharaha bil kufri sadran wanda kirjinsa ya yalwatu da kafirci fa alaihim ghadabun min Allah to wadannan fushin Allah ya tabbata akan su ولهم عذاب عظيم كما سنة دوتا عذابا من جرمة ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة حقا قوى يا فاروق ريسوني سبودا سنفي بيتا لا يوى الدنيا أكن تلاهرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين كما للي ألا بايا شريا متاندسك كافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم waɗannan su ne waɗanda Allah ya doɗe zukatansu wa sam'ihim wa absarihim ya doɗe jinsu da ganinsu wa ula'ika humul ghafilun kuma waɗannan su ne gafalallu la jarama annahum fil akhirati humul khasirun babu ko shakka waɗannan su ne hasararru a lahira bayan Ubangiji ta'ala ya yi magana a baya ayoyin da suka gabata Ubangiji ta'ala ya yi kira a kan a cika alkawarin Allah wa ku bi ahdillahi ga ahadtum ku cika alkawarin Allah ya ce kada a daɗa warware abinda aka yi na rantsuwa ko na alkawari wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwati ankaza Ubangiji ta'ala ya yi kira zuwa ga wannan kuma ya faɗi cewa ya saukar da alkur'ani don ya tabbatar li yuthabbita bihi alladhina amanu dan ya tabbatar da waɗanda suka yi imani bi sabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin dan ya tabbatar da waɗanda suka yi imani da wannan alqur'ani ya tabbatar da zukatansu akan musulunci ba tare da sun girgiza ba bayan ubangiji duk yayi wannan magana sai yace man kafara billahi to wanda duk ya kafircewa Allah wanda ya kafircewa Allah ya warware alkawarin da yake tsakaninsa da ubangiji bai cika alkawarin da Allah ya ce a cika ba wa hu bi adillahi din ne ce sannan kuma ya warware abin da yake tsakaninsa da Ubangiji domin da can ya ce yayi imani ya yarda ya amince zai bi Allah zai yi musulunci amma kuma sai ya kafirci yasat man kafara billahi min ba'di imanihi, bayan yayi imani kuma sai ya kafirce wa Allah, illa man ukriha, sai dai wanda aka shilasta masa. Wannan togaciya ce kafin a faɗi sakamakon wanda ya kafirce wa Allah bayan yayi imani, ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, wanda duk ya kafirce wa Allah bayan yayi imani, sai dai fa wanda aka tilasta masa alhalin zuciyarsa da nutsa da imani. Walakin man sharaha bil kufri sadra, amma wanda zuciyarsa ta wato girjinsa ya yalwatu da kafirci, wato ya nutsu ya cika da kafirci, fa alaihim ghadabun min Allah, to wadannan fushin Allah ya tabbata akan su. To Allah ta'ala yana magana akan wadanda suka musulunta, suka ce sun bi Allah amma kuma daga baya suka yi ridda, sannan da hukuncin waɗanda su kuma ba su yadda su yi ridda ba amma an tilasta su. Farkon musulunci, akwai waɗanda an zayyana sunayensu cikin waɗanda suka musulunta amma da guguwar fitinar Qurayshawa ta taso, saboda Qurayshawa suna jin labarin cewa wane da wane da wane sun musulunta, to sai su tasan musu haikan lalle cewa sai sun dawo, sun watsar da wannan musulunci, sun dawo ga gargajiya, ga addinin da suka samu iyaye da kakanni a kansa. Saboda haka an samu waɗanda sun musulunta daga ba suka yi ridda, kamar irin Ali ibn Umayya ibn Khalaf, Ali ibn Umayya ibn Khalaf, na'am, yana daga cikin waɗanda aka ce sun musulunta sannan su suka abin nan suka dawo, kamar Abu Qais ibn Walid ko Abu Qais ibn Fakih, don ana cewa suna cikin waɗanda suka musulunta, suka ce sun yi imani kuma daga baya suka yi ridda. A wasu malaman ma suna faɗar shi kansa wannan mutumin da ake cewa shi yake koyawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan makerin da yake Makka, mutumin Rum da yake koyawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ake cewa shi yake koya masa Alkur'ani, an ce shi ma da ya karɓi musulunci daga baya da Qurayshawa suka razana shi, suka yi masa barazana, sai ya ridda. To shi ne Allah ta'ala yake magana akan waɗannan, da kuma waɗanda aka yi ta ƙoƙarin tilasta su sai sun yi ridda, ake tilasta su sai ridda, wasu suka kafe suka cije suka ƙiyadda su yi ridda ɗin, aka yi ta yi musu azaba iri-iri, kamar irin su Bilal ibn Rabah da ake fita da shi a je da shi rana, a kwantar da shi a tsakiyar rana, lokacin garjin rana tana tsananin zafinta, a kwantar da shi reran kansa sama, a ɗauko dutse mai nauyi a ɗora a kan cikinsa, ce sai ya kafirce wa Allah. Wanda Ubay ibn Khalaf shi yake masa wannan, sai ya kafirta da Allah, sai ya kafirce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, shi kuma yana ahadun ahad, har ba yake cewa da a ce akwai kalmar da tafi wannan ciwo ma ta zangaya musu, to kana hunaka kalimatun aghyad min hadha la qultuha alayhi, da zan samu kalmar ma da tafi ahad din, to ita zan kunduma musu, to sai su gaba da azabtar da shi har zuwa lokacin da sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya saye shi ya yanta shi. Haka sayyidina Abu Bakar ya rika sayan bayi waɗanda suka musulunta, iyayen gidajen suka rika gana musu azaba iri-iri, sayyidina Abu Bakar ya rika amfani da dukiyarsa wajen fansar irin waɗannan, kuma za a kala masa kuɗi mai yawa, sai a dindinka kuɗin bawan, da ana ga kamar ba zai iya saya ba, ba zai iya fitar da kuɗinsa da ya tara da gungoshinsa, ya wahala ba, kawai ya fanshi wani saboda ya musulunci. To amma sayyidina Abu Bakar da yake Allah ya nufa, kuma dukiyarsa ya san ba asarar ta yake ba, kasuwanci ya shiga mai riba, alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'a'la wa la sawfa yarda, shi ne wanda yake bada dukiyarsa yana tsarkaka da wannan, wato Allah yana ƙara tsarkake shi da wannan dukiyar da yake bayarwa fi sabilillah. Allah ce ba wani ne ya yi masa wani abin a zo a gani ba yake ƙoƙarin saka masa, ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, bai wani bai masa wani abin da zai ce shi yasa kai yake nema ko yake yi na wannan abin ba illa ibtigaa wajhi rabbil a'la neman yardar ubangijinsa fuskar ubangijinsa kadai ya nufa da wannan aiki Allah ya ce wala sofa yarda kuma lalle da sannu sai ya gamsu ya yarda da abin da za a bashi na sakamako ranar da gobe kiyama Sayyidina Abubakar shi ya rika sayan su daga wajen Qurayshawa haka da yazo zai sayi Bilal haka bangwama masa kudi mai yawa ana ganin cewa ko watakila zai ce ya hakura yanda da ya dauko ya bayar abinda ba su yi tsammani ba ya yanta shi shi yasa Sayyidina Umar yake cewa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Abubakar sayyiduna a'taqa sayyidana Abubakar shugabanmu ne kuma ya yanta mana shugabanmu yana nufin ya yanta Bilal dan lokacin da Bilal suka shiga musulunci su Umar ba su shiga ba saboda haka yana daukar shi shugaba ne dan ya riga shi karban musulunci dan shi san da ya karbi musulunci ana gana masa azaba amma haka ya hakura Sayyidina Umar azizun ne bi Makka ba zai tabu ba saboda haka lokacin ma da ya samu da ya karbi musulunci ne ma musulunci ya samu gata da can tsoron sa ake ji kowa tsoron sa yake duk wanda ya musulunci tsoron Umar yake annabi ya addu'a Allahumma a'izz al-islam bi ahadi al-umaray Allah ka karfafa musulunci ka bashi izza da ɗaya daga cikin Umar guda biyu Allah ya karbi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fada kan Umar ibn al-Khattab da ya musulunta shikenan sai mutane suka samu izza Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ba mu gushe ba cikin tsoro da kaskanci har sai da lokacin da Umar ya musulunta domin da ana yin musuluncin a boye da Umar ya fulunta yace duk a fito kawai a fito a bude majalisa ko ina maganar a ci gaba da boyewa a gidan Darul Arqam duk bata taso ba a zo a yi kuma a ga mai taba mu saboda haka shi ba wanda ya iya tunkara sa saboda ya musulunta haka aka sa masa ido ana gani ba yadda za a yi da shi amma irin su Bilal ana gabayi ne su ba su da gata ba su da kowa ba su da kabila saboda haka sai aka rika cutar da su irin su Bilal ibn Rabah irin su Ammar da mahaifinsa Yasir da mahaifiyarsa Sumayya da irin su Khabbab ibn al-Arat waɗannan dukkanin su bayi ne ba su da wani gata a Makka ba su da dangi da za su tsaya su kare musu su kare su saboda haka a wajen azamtarwa aka kashe Yasir aka kashe mahaifinsa aka kashe Yasir aka kashe mahaifiyarsa Sumayya annabi yana wucewa ana gana musu azaba yana sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul janna ku yi hakuri alkawarin da Allah ya muku yake ce aljanna aka kashe Sumayya aka kashe Yasir amma din aka ci gaba da nuna masa azaba aka ce sai ya kafircewa Muhammad da Allahnsa da azaba tai azaba abinda suka nema ya faɗa sai ya faɗa wannan ta dame shi yayi ta kuka wasu suka ga cewa amma fa ya kafirta shi ba iyayensa sun mutu sun yi shahada shi kuma ya kafirta aka ga annabi ya ce amma ba zai yi haka ba ya same shi yana kuka ya ce menene kake kuka ya lallashe shi ya ce sun sa na faɗi kalmar kafirci amma zuciya ta fi ciki take da imani wannan da fatar baka kawai ya faɗa amma a zuci ina nan yadda nake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in sun sake matsa maka ka sake faɗa duk sanda suka sake sawo ka gaba suka nemi sai ka faɗa ko su wahal da kai to ka faɗa shine wannan ayar ta sauka man kafara billahi min ba'di imani wadancan da suka kafirta su wannan bayan sun imani suka kafirta ba wanda ya tilasta su illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman sai dai wanda aka matsa masa aka tilasta masa alhalin zuciyarsa tana cike da imani irin su amma din kenan saboda haka anan ba wai wajibi bane ya ansa musu wato rukhsa ce sauki ne aka yi masa idan sun ce za su halaka ka za su jiga taka in baka faɗi kalmar kafirci ba to ka faɗa an maka sauki an baka dama an baka wannan lasisi amma da mutun zai dage ya yadda cewa sai dai su kashe shi sai dai su ci naman sa danye amma ba zai faɗa ba to wannan afdal kamar yadda su Sumayya din suka yi yadda su Yasir din mahaifinsa suka yi yadda irin su Bilal din suka yi suka dage suka faɗa in mutun ya ga ba zai iya jure wahala ba shikenan musulunci ya ba da kofa sai ya faɗa abinda aka ce aka ce ya faɗa shi yasa za mu ga a tarihi akwai wanda sun faɗa akwai wanda ba su faɗa ba akwai wanda suka jure wa irin wannan din kamar Habib ibn Zaid al-Ansari wanda lokacin da Musailamatul Kazzab annabin nan na ƙarya wanda ya bayyana tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ya fara somusomin kansa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati ya fito ya daga tutar kafirci ya ce annabcin daban biyu aka kasa shi ta bangaren sa ta bangaren yamama an bashi annabci da ya kira mutanansa shi kuma annabi can ya kira wani shi mutanansa saboda haka Allah ya raba sakon ne aikin ne ya ba su biyu wanda sayyidina Abubakar ya yake shi har aka kashe shi a harubur ridda yake a kan ridda da aka yi to wannan Habib ibn Zaid al-Ansari ya cikin wanda aka aika masa da farko akan ya je ya tattauna da shi sai yake cewa atashhadu anna muhammadan rasulullah yake tambayar Zaid ibn Sabit bin Habib ibn Zaid ka yadda cewa muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai yace da shi na'am bare kuwa sai yace atashhadu anni rasulullah ni ma ka yadda manzon Allah ne sai yace lam la asma ubanji bai kace ba yace nace baka yadda ni manzon Allah bane yace ban ji ba saboda haka sai yasa aka rika yin gunduwa gunduwa da shi har sai da ya mutu saboda haka yake yadda ya faɗi kalmar da shi yake so akan ya kubutar da shi irin wannan ta faruwa a abin akwai lokacin da Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal wanda aka fi sani da ibn Nablusi malami ne babba na hadisi da ya rayu a lokacin daular Ubaidiyya a Masar wata bakar daula da ta girka mulkin ta'addanci karkashin irwar Shi'aci tun shekara da shekaru a kasar Masar da kasar Maghrib suna kakkashe malamai sun kakkashe malamai sun hana gudanar sunna a cikin al'ummar musulmi sun kori wasu malamai wasu sun kashe su sun canza addini wato saman addini ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama gaba ɗaya sun rikita addinin sun allantar da wasu daga cikinsu irin su Al-Hakim bi amrillah Al-Mu'izzu li dinillah haka suke kira shi Al-Mu'izzu wa li dinillah Al-Fatil wanda in ya fito ake masa take mashi tala ma sha'atul aqdar fa'kum fa anta al-wahid al-qahhar taken da ake masa kenan shi ne tambaran da ake buga masa mashi tala ma sha'atul aqdar abinda ka so ne zai yi ba abinda Allah ya so ba fahkum dan ka je ka baza ka shimfida hukuncin ka fa antal wahidul qahhar sai ne dai tafilo da kafa karfin kowa tambarin da ake buga masa kenan da kamilci shine farko wanda ya fara assasa jami'ul azhar amma da niyyar yada aqidar shi'anci to a lokacin sun gada wa malaman sunna azaba aka zo da Muhammad ibn Ahmad ibn Nablusi ana tuhumar shi cewa aka zo da shi gaban ɗaya daga cikin shugabannin su ana tuhumar shi cewa wai a wajen darasin sa ya ce in yana da kibiyoyi in yana da kibau guda goma zai harbi Rumawa dan su ne a lokacin abokan gaba ce zai harbi Rumawa da tara ya harbi zai harbi Rumawa da tara na'am ya harbi su kuma waɗannan da ɗaya ya ce an ce ka faɗa haka a gurin karatunka ya ce ba haka na ce ba cewa ne da ina da kibau guda goma zan harbe ku da tara ɗayan ba ku ban harbe ku da ita to shine anan yasa a kashe shi ya san cewa abinda za a yi masa kenan yana iya cewa ƙarya ne sharri ne ya kubutar da kansa amma ya yadda ya mutu saboda haka da aka tashi masa ma kisan wulaƙanci da ransa aka kirawo ga Yahudi aka ce ya feɗe shi daga ka har zuwa ƙasa ya yi masa fiɗa da rai ana feɗe shi yana cewa kana zalika fil kitabi mastura dama wannan abu ne da an rubuta shi abu ne da an rubuta shi kansa bai Yahudan sai da ya tausaya masa yana zuwa daidai kirjinsa ya caka masa wuƙa don ya kashe shi kada ya ci gaba da azabtar da shi to kaga wannan al-akhdhu bil azima ne yana da damar ya faɗi abin da suke so su kyale shi to amma ya gwammace ya mutu akwai kisar da ake faɗa ta Abdullahi ibn Huzaifa as-Sami ta shahara Abdullahi ibn Huzaifa da Rumawa suka kama shi suka gana masa azaba akan cewa sai ya karɓi kristanci ko sai ya kafirta yake yadda har aka kawo aka je aka kawo aka abin nan shi shugaban Rumawan yasa aka tafasa ruwa yana tafasa aka ɗauko ɗaya daga cikin fursunonin musulmi aka jefa shi nama jikinsa ya kaca-kaca a cikin ruwan zafi shi ma aka ɗauko shi za a tafi a jefa shi ya ce to abinda aka yi ma wannan shi za a yi maka da aka ɗauko shi sai aka je yana kuka sai aka ce a dawo da shi ya karaya aka dawo da shi shi ne ake tambayarsa yaya yanzu ka yi abinda ake bukata ya ce ko kusa shi to amma kake kuka to shi ne sai ya ce kukan da abinda yasa nake kuka tunani da nake yi raina ɗaya ne kawai in kuka jefa ni na yi shahada sau ɗaya shi kenan kuma ba wani ran to wannan kissar tana nan mashhuriya ce Ibn Asakir ya kawo ta Baihaqi ya kawo ta amma bata inganta ba ya tabbata cewa sun kama shi kuma daga baya Sayyidina Umar ya rubuta takarda an dai sako shi tare da musulmi amma cewa hakan ta faru wannan duk isnadin da kissa ta zo da shi ba wani wanda ya inganta amma tana da daɗin ji domin za ta ƙara maka karsashi da ta ƙara maka kafewa akan aƙidarka da addininka Allah ya ce illa man ukriha sai wanda aka tilastawa iri biyu ce akwai tilastawa da baka da zaɓi kwata-kwata a cikinta akwai tilastawa da ta wani ɓangare baka da zaɓi ta wani ɓangaren kana da zaɓi tilastawa da mutum ba shi da zaɓi a kanta tilastawa da ba yadda za a yi kamar mutumin da zai rantse cewa ba zai shiga wani gida ba sai a tura ƙatti majiya ƙarfi su lallago shi su ɗauko shi kamar goro su jeho shi cikin wannan gidan kaga wanda ba yadda zai yi ya shiga gidan bayan ya rantso ba zai shiga ba an ɗauko shi da ƙarfin tuwo an sa shi a gidan to wannan ba wani abu a kansa tunda ba shi ya shigo da zaɓinsa ba ko mutumin da za a kama shi a mai da shi kamar makami a yi ta dukan wani da shi har yi wancan ya mutu kaga anan ba shi da wani zaɓi la khiyara lahu ko matar da za a danne ta da ƙarfi a yi zina da ita wannan ita ma ba ta da wani zaɓi wannan bil ittifaq ba a kama mutum da wannan laifin akwai tilasta wanda mutum yana da zaɓi ta wani ɓangare ita ce a ce da shi yi kaza a kawo giya a ce ka sha giya ko a yanke ma mutum hannu ko a yanke masa ƙafa ta wani ɓangaren ba ya da zaɓi tunda yanzu dole ne ko dai ya sha ko ya rasa ƙafarsa ta wani ɓangare yana da zaɓi yana da zaɓin ya zaɓi a yanke ƙafa ya fasa shan giya kaga ba kamar wancan ba wancan gaba ɗaya la qudrata lahu amma wannan yana da wani abu da zai ce ya zaɓi wannan ko ya zaɓi wannan to shi ma malamai sun ittifaki akan cewa mutumin da za a tilsasa shi a riƙe makami ce za a salwata rayuwarsa ko za a ta gayyara lafiyarsa akan ya faɗi kalmar kafirci, in ba haka ba to za a kashe shi ko za a bin nan, to yana da damar ya faɗa, kuma in ya faɗa wannan ba za ta yi tasiri akan aƙidarsa ba, yana na a musulminsa kamar yadda waɗannan ƙisoshi da suka tabbatar, ko a tilasta shi ya saki matarsa, a zare masa takobi ko makami, ko a ce za a ɗaure shi idan bai saki matarsa ba, to nan ma ko da ya ce ya sake ta sakin bai yiwu ba, ko wani abinsa a ce sai ya sayar, shi ma ko ya ce ya sayar wannan ciniki bai kullu ba. Dukkan dai al'uqut, duk wani abin da ake kulla na yarjejeniya, idan akwai tirsasawa a ciki to wannan abin bai yiwu ba, duk wanda za a sa shi yayi to bai yi ba. Babu bambanci a maganar mafi yawancin malamai tsakanin abin da yake magana ce ko abin da yake aiki, to wanda za a sa shi yayi wani abu a aikace in banda kisan kai, to ba za a bashi makami ba a ce ka kashe wani ko a kashe ka, ya ce an tilasta shi ne saboda haka yayi kisan, saboda anan ai shi ransa ya zaba akan ran dan uwansa, ya yadda shi ya wancan ya rasa ransa shi ya tsira tsira, to ranka ya fi nasa, saboda haka anan babu maganar tirsasawa, ko to wanda ya tirsasa shi ya kashe wani, to anan wasu malamai suna cewa dukkan su bi za a yi wa kisasi, duk su bi da wanda ya tirsasa da wanda aka tirsasa dukkaninsu kisasi ya hau kansu, wasu kuma su ce a shi wanda ya tirsasa din za a yi wa kisasi saboda shi wannan ya zama kamar makami ne a hannunsa, to amma dai magana mafi inganci cewa duk abin ya shafe su biyu, saboda haka babu maganar cewa wato wani a tirsasa shi a ce ai matsa masa aka yi sai ya harbi wani, in ba aka ba shi a harbe shi, da ana samun irin wannan musamman a cikin sojoji, sai a kawo mara laifi sai a ce wani ya harbe shi, sai ya harbe shi, sai kuma ya bugo yana maka tambaya, an ce in harba wani kuma na tabbata bai da laifi, to yaya ce ka yi kisan kai, ba abin da zai fitar da kai, domin karkari abin da za a yi ma kai ba za su harbe ka ba, sai dai a ce an kore ka daga aiki, an baka umarni ka ki bi, saboda ka yi sakin tinka shi kira abin da za a yi maka, to gara a kore ka ba ma daga aikin ba, a kore ka daga kasar ma gaba daya, ya fi maka sauki saboda ka kashe ran da kasancewa ba ta ci ba ta gani ba, saboda ka a wannan babin babu maganar tirsasawa, amma a ce mutum ya sha giya, ana iya tirsasa mutum ya sha giya, babin zina shin ana iya tirsasa namiji ya yi zina ko ba a iya tirsasa shi, wannan wani fage ne da malamai suka yi ta muhawara a kai, amma galibi ne suna cewa da magana da aiki duk ɗaya ne, duk da aya tana magana akan abin da za a furta ne ba a aikata ba, abin da za a furta da baki, don haka babu bambanci tsakanin furtawa ko a tsare shi a ce sai ya yi ma wani gunki sujjada, kaga nan ba furta ce da baka ba, a aikace ne, shi ma zai shiga ciki, aka ce sai ya yi sujjada ko a kashe shi, sai ya yi sujjada, wani malami ya ce ya yi sujjada da niyyar yana yi wa Allah sujjada, wani ya ce ya kalli alƙibla, wani ya ce to menene ya ma kalli wajen alƙibla, fa ina ma tuwallu fa samma wajhullahi, to dama ai wa qalbuhu mutma'innun bil iman, dama wannan ita ce sharadin zuciyarsa ta zama a tsataki, babu wani abin da ya kada zuciyarsa, babu abin da ya canza zuciyarsa, domin al-maqasid anan suna da wato akwai rawar da suke takawa niyya ta mutum, domin idan mutum ya yi abu ana cewa a duba niyyarsa, amma wani lokaci aikin nashi in ba tilasta shi aka yi ba kuma ya yi abin ba tilastawa sai ya yi abin kuma sai ya ce shi ba da niyya ya yi ba, to in abin ya ci karo da imani ba a sauraronsa, ba tilasta shi aka yi ba, ba a matsa masa ba, ba a yi masa barazana ba, ba a riƙe wani makami a kansa ba, sai kuma ya riƙa faɗan kalmomi na kafirci, sai aka zo aka tuntuɓe shi ya ce a shi da wasa yake ba fa da gaske yake ba, wannan ba zai fita shi ba, shi da abinda Allah ta'ala yake cewa yahzaru almunafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbihuhum bima fi sudurihim bima fi qulubihim qul istahzi'u inna Allah mukhrijum ma tahzarun wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna naqudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ونجي يكي تشوى منافقي سنة تفر قبع كده أسوكت وتسول الدلات الأبان كده أبن يكي تشكي زكاة تنسو ونجي يكي كجي كتشي قبل إزدلي ألا زي فتن أبن كتي هدو كي فر قبع زي بيّن أسيروه idan ka tambaye su za su ce ai na khudu wa nal'ab muna dai kukutsawa ne muna yin surutan mu ne muna wasanni to kace da su da Allah da ayoyinsa da manzansa za ku rike wasa su za ku rike izgili la ta'taziru ka ku kawo wannan hanzari cewa wasa kuke ba da gaske ne ba ka ku kawo wannan hanzari kad kafartum ba'da imanikum kun kafirta bayan da kun yi imani kaga anan ba a saurari uzurin su ba saboda ai babu abin da ya tilasta su su yi kafirci me ya tilasta su su rika yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam izgili su rika yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam izgili dan ayat ta sauka ne lokacin da wasu munafikai suka rika yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam izgili suka rika ce musu ba su manyan ciki ba da fadai ba abin da suke ba da suka sa a gaba haka suka rika kiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna zage su to shi ne ayat ta sauka sai suka ce ai su da wasa suke irin ai ba a ce kawai barkwanci muke musu Allah ce a ka ku kawo wani hanzari Allah da manzansa da ayoyinsa su za ku yi wa izgili to ka ku kawo wani hanzari kaga anan duk da sun ce ba shine manufar su ba amma ba a karba ba saboda in har da da imanin a cikin zuciyar to babu abin da zai sa haka kawai ba tare da an tilasta su ba ba tare da wata barazana ba su rika faɗa kafirci ba zai yiwu ba mutumin da yake da imani da gaske shi yasa aiki na zahiri yake fassara imanin mutum saboda inda imanin to ba za a samu wannan abin ba tare da shi za a samu irin aikin mumini wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليه ورسوله بل اولئك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون وبنجي يجي suna cewa mun yi imani da Allah da manzansa mun yi biyayya sannan kuma sai ka ga wani bangare da cikin suna kawar da kai idan aka ce da su ku zo Allah da manzansa su yi muku hukunci sai ka ga wani bangare daga wajen suna bijirewa amma in su suke da gaskiya a guje za su zo su ci a yi hukuncin amma idan sun san ba su da gaskiya to ba za su yadda Allah da manzansa su yi hukunci Allah ce waɗannan ba su ne muminai ba waɗannan ba su ne muminai ba muminai su ne waɗanda aka kirawo su zuwa ga Allah da manzansa za su ce sami'na wa ata'na mun ji mun bi saboda mumini wanda imaninsa da gaske ne a zuciya to za ka gani a aikace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima haka ubangiji ya ce mu'mine su suna mika wuya su sallama wa ubangiji su sallama wa hukuncin Allah da manzansa saboda haka koda mutum zai ce shi ba da gaske yake ba amma kuma ba tilasta shi aka yi ba to ƙarya yake shi yasa Allah ya ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran عليهم غضب من الله ويجي وندا كرجن سا يلوت دا يلوت دا كافرتي واتو يجي cewa واتو كافرتين yayi masa yadusu da wannan kafirci ba wai ti da sashi akai ba a haka kawai shi ya zabi kafirci ya fifita imanin sa ya fifita musulmi ya fifita kafircin akan imanin sa ya fifita biyayya ga kafiran akan ba'a ga Allah da manzansa to wannan shine fa alaihim ghadabun fushin Allah ya tabbata akan su bangiji ya faɗi sakamako ga sunan da ya zano na farko fa alaihi ghadab kushin Allah ya tabbata akan su sannan walahum azabun azim suna da wata azaba mai girma sannan a gaba yace la wa inna Allah la yahdi qawmal kafirin Allah ba zai shirye su ba sannan yace ya rufe ya toshe zukatan su sannan yace su dai gabalallu sannan yace su dai azaba sakamako wajen guda shida ubangiji ya zana a cikin ayoyin nan da suke gaban mu ga mutumin da ya kafircewa Allah bayan da ya imani ci fa alaihi ghadabun min Allah fushin Allah ya tabbata kan su saboda sun yadda su faranta ma wasu kafirai rai to wannan abinda suka yi na faranta ma ya makanta ya sun jawo kan su fushin Allah da abinda ya kamata su yi shine su nemi yarda Allah ko da za su fusata wadancan to amma sai suka yadda su nemi yardan wadancan ko da za su fusata Allah to fushin Allah ya tabbata akan su walahum azabun azim ko suna da wata azaba mai girma Allah ya ce abinda yasa suka yi haka zalika abinda yasa har suka yadda cewa su kafirta bayan imanin su shine ce bi annahu mustahabbul hayatad dunya ala al-akhirah sun fifita sun so duniya fiye da yadda suka so lahira wato da sun fifita lahira da abinda ta kunsa na sakamako sun fifita aljanna da ba za su yi kafirci ba shi zaka duk wanda kaga ya yadda ya saki addinin sa ya bar koyarwar addinin sa saboda wani abu na duniya to wani ya fifita duniya akan lahira wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafir kuma lalle Allah baya shigar da mutanen da suke kafirai saboda me saboda sun zabi kafirci tunda sun zabi kafircin wanda duk ya zaba kafirci shikenan ubangiji ta Allah sai ya bashi dama sai ya je ya ci gaba da wannan ba ma man bakila wastagna wa kadzaba bi husna fasalu yasiruhu lil usra wanda ya rowa sannan ya wadatu da kansa ya bar Allah ya ƙaryata kalmar da take mafi kyau ce kalmar la ilaha illallah fasalu yasiruhu lil usra to da mu sauƙaƙe masa hanyar da ya zaba har sai ya kai ga tsanani hanyar da ya so bi sai mu sauƙaƙe masa ita saboda ubangiji ta'ala ya raba abu gida biyu raba hanyar aljanna da kuma hanyar wuta wanda ya zabi wannan sai Allah ta'ala yuyassiruhu to yana da miki cewa i'malu fa kullu muyassaru lima khuliqa la ku je ku ta aiki kowa muyassarun wato an sauƙaƙe masa abinda aka halicce shi saboda shi an halicci mutum ne saboda aljanna sai a sauƙaƙe masa aikin aljanna ba zai ji wahala sa ba in kuma an halicce shi ne da macan dan wuta ne to sai sauƙin aikin yan wuta din ba zai ji wahala sa ba Allah ka kiyaye mu anan zamu dakata saboda kurewar lokaci sai kuma gobe insha Allah zamu kammala tafsirin waɗannan ayoyi domin su da aya ta gaba da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi